بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنه لتنزيل رب العالمين. نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. بلسان عربي مبين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ce gaba da tafsirin Al-Qur'ani mai girma a wannan rana ta hudu ga watan Ramadan, hijirar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, yau shekara 1434, wanda lissafin nasara yau 13 ga watan 7 shekara ta 2013. Idan ba ku manta ba, muna cikin suratul shu'ara. Amma kamin mu fara karatu, akwai tambayoyi da muka samu daga ƴan uwa. Mai tambaya ta farko yake cewa assalamu alaikum. Malam ga tambaya kamar haka: shin malam mutum zai iya yin sallar gawa shi kadai? Wassalam. Sallar gawa a musulunci faradu kifaya ne. Idza qama biha al-ba'du saqatat anil baqin. Abinda ake cewa faradu kifaya abinda dole ne a yi, amma idan an samu wasu sun yi, to sun dauke wa waɗanda ba su yi ba. Saboda haka idan jana'iza ta same ka kai kadai ne, babu kowa wanda zai taya ka a yi, ya halatta kai kadai ka yi wa gawar wanka ka sa mata likafa ne kuma ka yi mata sallar jana'iza, ya halatta a cikin addinin musulunci. Da ma za ka zo sallar jana'iza, ka samu ka makara an gama yi wa gawar sallah. Idan gawar tana da muhimmanci a wajenka, kamar mahaifinka ko ɗanka ko matarka ko wani abu mai kama da haka, ya halatta kamin a ɗauke gawar a jira kai kadai kai mata sallah, sallar da baka samu daman yi ba. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya taba ma bin gawa har makabarta ya mata sallah. Akwai wata tsohuwa da take da kokarin sharar masallaci a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan baiwar Allah ta rasu da daddare, sahabbai suka mata wankan gawa, suka yi jana'iza, suka mata sallah. Washe gari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yake tambaya, ina wannan tsohuwa take? Sai aka ce da shi, ya rasulullah, wannan tsohuwa Allah ya mata rasuwa. Annabi ya ce, da ta rasu yaya kuka yi? Suka ce, ya rasulullah, mun mata sallar jana'iza sannan muka binne ta. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, me yasa ba ku taro da ni ba? Suka ce, ya rasulullah, dare yayi, ka shiga cikin gida domin ka huta, mu taro da kai saboda wannan tsohuwa? Wato kamar suna ganin bata kai a tado annabi saboda ita ba. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, ai, tsohuwa ce mai daraja wacce take share masallaci. Annabi ya ce, ku nuna mun kabarinta. Aka kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kabarinta, ya tsaya kan kabarin ya mata addu'a. Malamai suka ce, sanadiyar wannan addu'a da annabi ya mata, sauran kaburburan musulmai da ke makabartan ma Allah gaba daya ya gafarta musu. Saboda haka idan ta kama kai sallar gawa, kai kadai ya halatta cikin addinin musulunci. Mai tambaya ta gaba ya ce, ina so a mun karin bayani akan salatul qasr, wato sallah ta tafiya. Yaya ake shigarta, kuma ya ake fita? Ba shiga ake yi ko fita ake yi ba. Daga lokacin da tafiya ta same ka, to shikenan sunna ce ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallah mai raka'a hudu, ka rinka yin raka'a biyu a madadin raka'a hudu. Wannan sunna ce ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Haka annabi yake a cikin tafiya. Tafiyar sai ta kai mil nawa? Abinda malamai suka rinjayar, idan dai tafiyar ta kai a ce mata balaguro, to shikenan wannan tafiya ya halatta kai kasaro a cikin ta. Idan tafiya ta kai a ce mata me? Ta kai a ce mata balaguro. Ma'ana zaka tashi ne daga wani gari zuwa wani gari. Amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan zai shiga cikin tafiya, idan lokacin da zai bar gida azhar ta riga ta yi, to sallar zuhura sun marakiba, sai ya salla azhar din sa a gida raka'a hudu, sannan ya shiga cikin tafiya. Akan hanya inda al'asar ta same shi, sai ya tsaya yayi sallar raka'a biyu. Amma idan lokaci bai yi ba, zawali bai yi ba, ya zama zai yi tafiya, to zai jinkirta azhar ya hada ta da al'asar, yayi su raka'a biyu jama'an wa qasran a lokacin sallar al'asar. Amma yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai dawo daga tafiya, ko zai tashi daga zango, idan lokacin zawali ya riga yayi, to sallar zuhura wal asra jam'an wa qasran sun marakiba, sai ya salla azhar da sallar al'asar raka'a biyu a lokaci daya, yayi abin da ake cewa jam'u taqdim, sannan sai ya fara tafiya. Idan kuma lokacin da zai taso ya baro zango, lokacin sallar azhar bai yi ba, zawali bai yi ba, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai jinkirta azhar ya hada ta da al'asar, yayi ta a lokacin sallar al'asar, sai yayi abin da ake cewa jam'u wato ta'khir. So wannan shine abin da yadda ake yin sallar qasr, ba shiga ake yi ko fita ba. Da ka zama matafiyi shikenan an gama. Tafiya ta taba hada ni tare da wani lokacin sallahi, da muka yi sallah sai muka yi qasr, sai ce, akara makallah, ai, bamu sani ba, ashe ka riga ka dauko mana qasr tun daga gida. Nace, to ai ta qasr ba dauko ta ake yi ba, ko ka dauko ko baka dauko ba, in dai ka shiga cikin tafiya daga nan kawai ka zama mai qasr. Wani sai ka ga raka'a hudu, in kace me yasa, sai ce wai shi bai riga ya dauko ba, sai ka ce wani damin dawa. An gane wannan? Sai mai tambaya ta gaba yake cewa, ana gafarta malam, ina tambaya. Na'am. Yake cewa, malam, ina so a yi min bayani dangane da sujada. Idan mutum zai tafi sujada da hannu, zai fara tafiya ko da kafa? Wannan mas'ala ce da muktalafin fiha, malamai sun yi sabani a kanta. In zaka je sujada, zaka fara kai hannu ne ko zaka fara kai gwiwa? Abin da ya kawo sabani tsakanin malamai kuma shine, kasa gane ina gwiwar raƙumi take, balle ka saba wa raƙumi, kai ba yadda raƙumi yake kaiwa ba. bazan manta ba wata rana a nan Madina a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inda shehu malami Jazairi wanda ya rubuta Minhaj Muslim yana gabatar da ta'alim a masallacin Annabi an kawo masa irin wannan tambaya yace sun taba daukar raƙumi suka tafi da shi daji suka yi ni suna durƙusar da raƙumin suna daga shi amma dai ba su iya yin ittifaki akan guyuwar raƙumi a gaba take ko a baya take ba ina fata an fahimci wannan wannan shine abin da ya kawo sabani a kai ina fata an fahimci wannan shi yasa idan ka karanta manzano Allama Ibnul Qayyim sai kaga sun zama daban in ka karanta manzano wasu daga cikin malaman hadisi sai kaga sun zama daban wannan shine abin da ya kawo sabani amma ala ayi halin idan ka zo zaka je sujada tafi da hannu gwiwa ta biyo daga baya idan zaka dago daga sujada fara dago gwiwa sannan sai hannu ya dago Allah ta'ala ya sa mu dace dan uwa na karshe ke cewa ayiwa abin nan jama'ar Adamawa musamman yan kasuwa da ma'aikatan gwamnati da sauran yan siyasa karfafa musu gwiwa wajen karfafawa matasa wajen sana'o'i da kuma samun aikin yi musamman shiga ayyukan force wannan abu ne mai kyau za mu ci gaba da magana akan sa cikin karatu in Allah madaukin sarki ya amince ban sani ba Allah ranma ko zaka tuna mana ayar da muka kwana
wa innahu lafi zuburil awwali
Allah madaukin sarki yace wa innahu kuma lalle shi malamai suka ce alqur'ani mai girma ake nufi domin ayar baya ta ce wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna min al munzirin bilisanin arabiyyin mubin sai aka ce wa innahu kenan hudin ana magana zuwa gaba alqur'ani mai girma Allah ya ce lafi zuburil awwalin yana cikin littafan farko a littafai da suka gabata a cikin an yi magana da ishara zuwa ga cewa za a saukar da wani littafi shine alqur'ani mai girma wasu malamai suka ce isharar da aka yi zuwa ga saukar da alqur'ani mai girma shine ishara da aka yi ta zuwan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam domin a cikin attaura da zabura akwai siffofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ciki da bayanin cewa zai bayyana kuma shine Annabi na ƙarshe kamar yadda Allah ya faɗa a cikin suratul a'raf alladhina yattabi'una rasulan nabiyyal ummiya
الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون
Allah madaukin sarki yace alladhina yattabi'una ar-rasula an-nabiyyal ummi wadannan da suke bin wannan manzo wato dan aika shine Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabiya kuma wanda yake samun wato aika daga wajen Ubangiji wato ina aka ce wato annabi shine wanda yake samun labari daga sama wanda Allah yake turo mala'ika ya kawo masa magana al-ummiya kuma wanda bai iya rubutu ba bai iya karatu ba shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai iya rubutu ba bai iya karatu ba malamai suka ce wannan daukaka ne ga annabi a ce bai iya rubutu ba bai iya karatu ba domin mutumin da bai iya rubutu ba bai iya karatu ba ya zo da littafin da har duniya ta kare ba a taba samun littafin da ya kunshi ilimi kamar sa ba wannan ya nuna mutumin nan daga wajen Allah yake samun sako da yayi jami'a yayi digiri ko yayi masters ko yayi PhD sai ya zo da alqur'ani mai girma sai a ce ba mamaki zai iya rubutawa to amma ko nazari bai yi ba ko makarantar yaki da jahilci bai taba yi ba amma gashi yazo da Qur'ani farfesoshi sun sha sun koshi sun gagara shanyewa wannan ya isa ya nuna cewa dan aika ne Allah madaukin sarki shi ya saukar da Al-Qur'ani mai girma Allah ya ce alladhi yajidunahu maktuban indahum fit tawrati wanda suka same shi a rubuta cha wajen su cikin at-taura wal injil da kuma linjila ya amuruhum bil ma'ruf yana umurtasu da abin da shari'a ta amince da shi ta san shi wa yanahum anil munkar yana hana su daga abin ki wanda shari'a bata amince da shi ba wa yuhillu lahum at-tayyibat sannan yana halatta musu dadadan abubuwa wa yuharrimu alaihim al-khaba'is sannan yana haramta musu abubuwan da suke khaba'is malamai suka ce at-tayyib shine abinda a baki akwai dadi sannan baya cutarwa a jiki kaman mangoro kaman lemo kaman tuwon masara kaman miyar kuka kaman taushe dan wake dan gauda dan waɗannan dukkan su suna cikin at-tayyibat ina fata an fahimci wannan da aka ce wa hulu lakum at-tayyibat al-khabis shine duk abinda a baki ba dadi sannan yana cutarwa a jiki duk abinda a baki ba dadi yana cutar da jikin dan adam wannan ana ce masa me ana ce masa al-khabis da wannan ne malamai suka ce taba sigari ita ma ta zama haramu saboda me ba ta da dadi a baki sannan tana cutarwa a jiki Allah ka gafarta mana mahalli shahid a ciki da aka ce alladhina yattabi'una ar-rasula an-nabiyyal ummiyyal ladhi yajidunahu maktuban indahum fit tawrati wal injil an samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam siffofin sa da labarin bayyana sa a rubuce a cikin at-taura da kuma me da kuma linjila kenan ya zama wa innahu lafi zuburil awwalina lalle shi yana cikin me yana cikin littafai na farko Allah ta'ala ya samu dace sai Allah ya ce me a gaba larama
awalam yakul lahum ayatan an ya'lamahu ulama bani isra'il
Allah madaukin sarki ya ce awalam yakul lahum ayatan yanzu bai isa zama aya a gare su ba su Quraishiyawa mutanen Makka ai duk lokacin da suka samu wata matsala ko suke so su yi wata tambaya dalage suke tayarwa su je su garin Madina su samu Yahudawa waɗanda ke da ilimin at-taura tunda su Larabawa ba su da wani littafi a lokacin ba su da wani ilimi su suke zuwa su yi wa fatawa su ce ya hakikanin abin nan yake abinda kuma suka gaya musu sai su amince da shi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana kafirai na Makka sun tara delegate suka tura su zuwa Madina su je su tambaya musu me gaskiya wannan lamari suka je suka samu manya-manyan malaman Yahudawa suka tambaye su manya-manyan malaman Yahudawa suka ce gaskiya ne wannan mutum da ya ce muku annabi ne babu shakka haka ne wannan lokacin shine lokacin da dama zai bayyana sannan siffofin sa gaba daya mun gansu a rubuce a cikin at-taura tunda dai kun zo neman gaskiya to wannan ita ce gaskiyar magana wannan bai sa Yahudawan sun yi imani ba kuma bai sa su kafiran Makka sun yi imani ba sai Allah ya ce to awalam yakul lahum ayatan yanzu bai sai zama aya a gare su ba an ya alamahu ulama'u bani isra'il malaman bani isra'ila masu ilimin at-taura sun san da zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yazo da wannan alqur'ani mai girma akwai siffofin sa a rubuce a cikin littafin su kuma wajen su kuke zuwa fatawa kuma sun tabbatar ai indai kuna da niyyar yin imani wannan ya isa zama aya a gare ku sai Allah ya ce mai a gaba larama
walau nazzalnahu ala ba'dil a'jamin
faqara'ahu
alaihim ma kanu bihi mu'minin
Allah madaukin sarki ya ce walau nazzalnahu da a ce mun saukar da wannan alqur'ani ala ba'dil a'jamin a bisa wani tukururu wanda ba balarabe ba wato aka ce ajami shine mutumin da baya magana da harshen larabci Allah ya ce wannan qur'ani da ba balarabe aka saukarwa ba da wani ajami wani tukururu aka saukarwa ko aka saukarwa bahaushe ko ba fulatani ko ba barbare wani yare ko wani baturen china ko baturen ingila ko wani ba magujan abin nan aka samu wani yare sai aka saukar da alqur'ani mai girma da wannan yaren faqara'ahu alaihim wannan mutum wanda ba balarabe ba ya zo ya karanta wa su Qurayshawa Larabawan Makka wannan alqur'ani kuma a rubuta qur'anin ba da yaren su ba Allah ya ce ma kanu bihi mu'minin da ba za su imani da qur'anin ba za su ce mu ba mu gane me ake fada ba balle mu imani da shi to ya ake kuma Allah ya zabe su ya zabe yaran su ya girmama yaran su ya saukar da alqur'ani mai girma da yaran su sannan suka kafirce wa alqur'ani wannan akwai rashin hankali a ciki shi yasa Allah ya ce walau ja'alnahu qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fussilat ayatu
innahu qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fussilat ayatu أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد
Allah yace da Qur'anin nan mun sanya shi da wani yare ne ba yaren Larabci ba da su Larabawa Quraishawa na Makka da ba za su imani da Qur'anin ba da za su ce dan me yasa ba a saukar da Qur'anin da yaren Larabci ba yadda za a yi musu bayani daki-daki su fahimta to da yaren su kuma aka saukar da Qur'anin amma suka kin imani da Qur'anin shi yasa Allah madaukin sarki yace wato da ba balarabe aka saukar Qur'anin ba to da ba za su yi imani da shi ba sai Allah yake mai gaba da rama
zalika salaknahu fi qulubil mujrimin la yu'minuna bihi hatta yarau al azab al alim
Allah yake kazalika kamar haka ne salaknahu muka shigar da ƙaryata Qur'ani mai girma fi qulubil mujrimin a cikin zukatan mutane masu laifi la yu'minuna bihi duk yadda za a karanta musu qur'ani duk yadda za a yi musu wa'azi da qur'ani ba za su yi imani da qur'anin ba Allah yake hatta yarawul azabal alim har sai sun ga azaba mai radadi wato kafiran makka duk dalilin da ya kamata ya sa su gane alqur'anin nan daga wajen Allah yake wannan dalilin ya same su saboda da yaran su aka saukar da qur'ani ya zo da wata fasaha da ba su taba ganin irin ta ba bazamanta ba wani balarabe ya ji ana karanta qur'ani annabi yana karanta qur'ani yana karanta wata aya a cikin suratul Hud inda Allah ya ce wa qila ya ardu bla'i ma'aki
qila ya ardu bla'i ma'aki wa ya sama'u aqli'i wa ghidal ma'
na'am
wa ghidal ma'u wa qudiya al-amru wastawat 'ala al-judi وقيل بعدا للقوم الظالمين
wannan ayar balarabin yaji ana karantawa Allah yace wa qila ya ardu bla'ima aki wa ya sama'u aqli wa ghidal ma'u wa qudiya al-amru wastawat 'ala al-judi ana cewa 'ala al-judi sai fadewa Allah sujada ko balarabin aka ce ya ka fade kai sujada ka musulunta ne yace la aka ce me yasa kai sujada yace walakin ni sajadtu li fasahatihi yace nayi sujada ne saboda tunda nazo duniya ban taba jin magana mai fasaha irin wannan ba kenan larabawa da aka saukar da qur'ani a gare su sun san wannan magana ba ta dan adam bace magana ce daga wajen wa magana ce daga wajen Allah madaukin sarki amma su kangare Allah yace haka nan muke sa irin wannan kangarewar a cikin zukatan masu laifi shi yasa idan kaga an karanta maka qur'ani ya ratsa zuciyarka ka imani da shi ka gode wa Allah rahama ce daga wajen Allah akwai wanda duk ayar da za a ja masa ba zai imani da shi ba haka ne ko ba haka bane yo akwai wanda yanzu kai ma da ka ja aya zai ce ada kata ni ba cewa ne ka ja mun aya ba kuma ba zai daina abin da yasa gaban ba to kaga wannan wace hanya zaka iya bi ka iya gyara shi ko ka iya cire da shi baka da hanyar da zaka iya bi ka iya gyara shi Allah ya baka zuciya ma mai iya karban Qur'ani in an karanta to wannan wata rahama ce daga wajen Allah madaukin sarki akwai wani dan bid'an da yake cewa ni inda yayin zala suke ban haushi da kun fara magana sai su jawo aya ko hadisi wai shi jawo aya ko hadisin da ake ma haushi ake bashi a bari ayi ta surutu ayi ta kundinka da molan kashi yana ganin yadda za a warware matsala kenan Allah ka gafarta mana sai Allah ya ce mai a gaba da rama
la yu'minuna bihi hatta yarau al'azab al-alim فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون
فيأتيهم هر وانا عذابة تزيك يمسو بغتة افا غوشبا تارد سن شريا با اللا يتي وهم لا يشعرون كو اجكنسو كو فيلم باسي اجكنسو كيو عذابة تنازوا lokacin da Allah madaukin sarki zai kawo azabar ya halakar da su. Allah ka tsiratar da mu lokacin da zaka halakar da al'umma. Sai Allah yake mai gaba da rama.
Yaqulu hal nahnu munzarun.
Lokacin da azabar ta zo fa yaqulu, a lokacin ne sai ka ji suna cewa hal nahnu munzarun, shi mu waɗanda za a jinkirtawa ne, ba za a dan jinkirta mana ba zuwa wani lokaci. Duk lokacin da dan Adam azaba ta zo masa ko mutuwa ta zo dauke shi, sai yayi tunanin ina ma a ce a jinkirta masa dan yayi wani aikin alkhairi. Amma lokacin ya riga ya makara, ba za a jinkirta masa ba. Shi yasa da aka tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, yace wata sadaka ta filada, sai yace anta saddaka wa anta sahihun shahihun. Kai sadaka daidai lokacin da lafiya ka kalau, wato kana son kudin baka san bada su. To idan kai sadaka daidai wannan lokacin kafi samun lada a wajen Allah, ba sai ciwo ya buge ka ba, ka hangi mala'ika mutuwa yayi on your mark ready, suraye sun kuce ka a tafi, sannan jikinka ya fara rawa kace zaka yi ladar ta, bata kai ladar sadakar da kai a lokacin da lafiyar ka kalau ba. Shi yasa Allah ya ce fayatihum baghtatan wa hum la yash'urun fayaqulu hal nahnu munzarun. Sai Allah ya ce mai gaba da rama.
Fa bi azabina yasta'jilun.
Allah madaukin sarki ya ce fa bi azabina, yanzu da azabar mu ne, yasta'jiluna, suke gaugawa, suna cewa yaushe azabar za ta zo, suna cikawa Allah baki. Allah ya ce azabar mu suke yi haka. Sai Allah ya musu wata magana da take da ban tsoro. Sai Allah ya ce mai
afara'aita in matta'nahum sinin thumma ja'ahum ma kanu yu'adun ma aghna 'anhum ma kanu yumatta'un.
Allah madaukin sarki yace afara'aita, yanzu baka gani ba, in matta'nahum, in muka je da su dadi sinina na wasu shekaru, muka ba su lafiya, muka ba su dukiya, muka bar su a duniya ba su da kowace irin matsala, suka sheke aya, suka yi abinda suka ga damar yi na jin dadi, muka ba su tsawon kwana ba mu kashe su da wuri ba, suka baje koli, kowa yi shegantakar da yake so yi a bayan kasa. A fara'aitum in matta'nahum sinin thumma ja'ahum ma kanu yu'aduna. Bayan an gama jin dadin duniya, an sheke aya, an yi tsiya, babu abinda ba a yi ba, daga nan kuma abinda muka yi musu alkawari na azaba, Allah madaukin sarki yace sai ya zo musu. Allah yace ma agana anhum ma kanu yumatta'un, wato wannan abinda aka je da su dadi, to yayin da bala'in da Allah zai turo musu ya zo, jin dadin da suka yi tsawon lokaci ba zai iya wadatar da su ba. Wannan ayoyi maluma magabata suna yi wa kansu wa'azi da su. Hassan al-Basri ba zan manta ba, yana dawasi sai ya hadu da khalifa musulmai a daidai wannan lokacin. Khalifa a matsayinsa na shugaba na kasa, dama yana so ga Hassan al-Basri, to ga Hassan al-Basri Allah ya hada shi da shi a wajen dawasi, sai ya dakata yace ina so ka min wa'azi. Ya daga kai kalli khalifa yace wa'azi kake so maka, yace eh, sai karanta masa wa'annan ayoyin guda uku. Yace to Allah yana cewa Qur'ani mai girma, afara'aitum in matta'nahum sinin, afara'aita in matta'nahum sinin thumma ja'ahum ma kanu yu'adun ma agana anhum ma kanu yumatta'un. Yana ja masa wayannan ayoyi guda uku, sai ci gaba da dawasi bai sake kallon khalifa ba. Khalifan a wurin ya tsaya ya rinka yin kuka, yace Hassan al-Basri ka mun wa'azi, wa'azin da ya aishe ni har zuwa ƙarshen rayuwata. Wayannan ayoyin guda uku ya karanta mashi, afara'aita in matta'nahum sinin thumma ja'ahum ma kanu yu'adun ma agana anhum ma kanu yumatta'un. Khalifa Umar ibn Abdul Aziz al-Khalifatul Kamil, bayan khulafa'ur rashidun a tarihin duniya, ba a taba samun khalifa da ya adalci kamar khalifa Umar ibn Abdul Aziz ba. Khalifa Umar ibn Abdul Aziz, saboda tsabar adalcinsa, kamar yadda Imam Suyuti ya kawo a cikin littafinsa Tarikhul Khulafa, an kai matsayin da kura da akuya za su yi kiwo a wuri daya, kurar ba za ta iya taba akuyar ba saboda tsabar adalcin khalifa. Wani balaraben kauye yana kiwo, sai kura ta kama tinke shi. Kun san me ya faru da kura ta kama tinke shi? Sai aka ga yana kuka, da aka ga ya fashe da kuka, sai aka ce yanzu duk tumakin da kake da su amma kai kuka saboda kawai kura ta kama maka tinkiya guda daya. Yace wallahi ba ina kuka saboda tinkiyar bane. Aka ce to saboda me kake kuka? Yace ina jin tsoron watakila Allah yi wa khalifa rasuwa, domin a gwamnatin sa bamu taba ganin irin wannan ya faru ba. Ba maganan wai dan fashi da makami ake yi ba, ko dan kwanta kwanta, ko dan tashi tashi, ba wannan ake magana ba. Saboda tsabar zaman lafiya, kura ma ba ta iya taba kuya. kuma wannan rana ana dawowa headquarter labarin da aka fara samu shine Allah ya yi wa Khalifa Umar ibn Abdul Aziz rantsuwa saboda tsabar adalci da Allah madaukin sarki ya ba Khalifa Umar ibn Abdul Aziz shi yasa ake ce masa al-Khalifatul Kamil amma Khalifa Umar ibn Abdul Aziz duk da wannan adalcin nashi da safe in ya tashi bayan yayi sallah yakan karanta wayannan ayoyin guda uku sai ya kama gemunsa ya rike sannan yake karanta wayannan ayoyin a fara'aita in mata'anahum sirin ثم جاءهم ما كانوا يعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون idan ya karanta wayannan ayoyi zai fashe da kuka ya rinka kuka kenan har abincin sa na karyawa ya sanyi bai daina kuka ba saboda wayannan ayoyi guda uku saboda gano sirri dake cikin wayannan ayoyi guda uku abinda ayoyin suke nunawa karka yadda dan Allah ya baka jin dadi a rayuwar duniya wannan jin dadi ya rude ka kalalaci da kana mutumin kirki saboda kawai ka samu kudi ka zama mazinaci da kana mutumin kirki saboda kawai ka samu kudi ka zama dan luwadi da kana mutumin kirki da kai ake sallar jami'i saboda kawai ka samu kudi yanzu kana shiga katuwar mota kana da katan falo ga manya-manyan kujeru ga air condition split sanyi na fesowa ayi ta sallah a masallaci ana sallama kai baka da lokacin zuwa masallaci kana zaune kana kallon wato tashoshi na duniya a cikin talabijin saboda kana ganin kawai kudi ya samu zaka ci abin da kake so ka auri matar da kaga dama ka take ta sanda kaga dama ka saki auro zaka ji wani mace in ta bata masa rai ce shi fa mace bata da bambanci da turmin atamfa a wajensa yadda zai iya canja turmin atamfa sanda yaga dama haka zai iya canja mata saboda ganin kawai Allah madaukin sarki ya bashi wadata to abin da ake so ka gane wannan wadata da Allah madaukin sarki ya baka yayin da Allah zai turo maka bala'i saboda ka saba wa Allah madaukakin sarki wannan wadata ba ta iya tsina maka komai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ranar tashin alkiyama za a zo da mutumin da yafi kowa a duniya jin dadi wannan rayuwa da aka yi ta duniya ba a samu wanda ya ji dadi kamar shi ba Allah ya bashi kudi ya bashi mulki ya bashi kyawawan mata ya bashi lafiya ya bashi tsawon rayuwa ya ji dadi ya sheke ayyansa yayi abin da ya ga dama a duniya Allah kuma ya ki kashe shi da wuri ya bashi tsawon rayuwa yadda zai more yadda yake so ya more bayan ya gama morewa yanzu ya mutu sai Allah ya ce a dauke shi a tsoma shi cikin wuta a tsane in an tsumbula shi ba bari shi zai a ciki ba yadda zaka tsoma hannunka a cikin tafasashen ruwa ka zare da gaugawa haka za a tsumbula shi a wannan ruwa wato a wutar jahannama sai a zaro shi idan aka zaro shi sai a ce hal mararta bi ni'matin qatu a rayuwarka ka taba haduwa da ni'ima sai ya ce la ya rab sai ya ce aya ubangiji ni a cikin jahannama aka halice ni ma ban taba sanin abin da yake cewa dadi ba tsoma shi da aka yi cikin wuta na sekon ya manta da jin dadin da ya taba yi a duniya me kake tsammani kai da baka samu irin wannan jin dadin ba aka wayi gari aka ce yau kai ne ga wutar jahannama an bude an dauko ka za a jefa a ciki kai kawai abin da kake takama a nan duniya tunda kana da kudi ba wanda yake faɗa maka gaskiya ba malamin da yake maka wa'azi kafi karfin zuwa sallar juma'a juma'a ma sai dai kai mata hawan feda raka ɗaya ta ishe ka kudu ba kama san me liman ya faɗa ba balle wa zai yi wa'azi kamin wannan ana gamawa ana sanarwa za a yi wa'azi wuri kaza kai baka da lokaci har ka fada cikin mota ka daga gilas ka take AC kai rayuwar duniya kada kake bugawa to a ci gaba da tafiya a ci gaba da tafiya ba dawwama za a yi ba akwai ran da fassara wannan aya za ta zo a gare ka daga ran da mala'ikan mutuwa ya sauko aka ce za a zana rayuwarka a mai da kai wajen Allah daga wannan rana ka manta da jin dadin da ka taba yi a duniya Allah ka gafarta mana ya Allah kada ka bari wannan duniya ta rude mu ya Allah kar ka bar wannan duniya ta rude mu ya Allah ka ba mu ikon danna zuciyarka duk daukaka da girma da ni'ima da zaka ba mu a duniya ya Allah kar ka sa mu yi amfani da wannan ni'ima mu bijire maka ya Allah kar ka bar mu mu yi amfani da ni'imar ka mu saba maka har mu koma zuwa gare ka muna masu tuba waɗanda zaka karba Allah ka gafarta mana sai Allah ya ce mai a gaba alaramma
wa ma أهلكنا من قرية إلا لها منذرون
الله سركين عادل في الله يتي وما أهلكنا من قرية باب وتعالى قرية دم كتب أهلك روا إن جاء الله إلا لها منذرون فاتي ونا القرية من تولى متى ما سجر قدي من تولى متى ما سوازي سنجي سن إسم متى دساقو الله بي تولوها الأمة بلائي سي الله يتعالى ونا دزاسي وازي سجي وعلى أمة القسكية idan al'umma ta bijire ta kangare to a lokacin ne kuma Allah zai turo masa zai turo musu bala'i duk wanda kuka ji an halakar ba halakar da su ba sai da aka turo musu annabawa suka yi wa'azi aka ki aiki da wa'azin hatta Najeriya wannan bala'in da muka shiga ciki Allah bai jefa mu cikin wannan bala'in ba sai da Allah ya tada maluman sunna suka yi mana wa'azi suka gaya mana gaskiya aka samu wasu daga cikin mu suka bijire suka yi kunnan kashi saboda duniyar su da maslahar duniyar su da jin dadin duniyar su da jin dadin matan su da ƴaƴan su suka bijire wa dokar Allah aka saba umurnin Allah daga nan ne aka kifa musulman Najeriya a cikin bala'in da suke ciki haka ne ko ba haka bane akwai wadanda suka fada ko babu an fada sai da muka zagaye kasar nan gaba daya jiha bayan jiha ba inda bamu je ba hannan Adamawa ga shugaba Abdullahi Balalo hannan Adamawa mun shigo ba inda bamu je mun isar da sakon Allah ba mun ce ga abin da Allah ya ce ga abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce aka samu su takararru suka ce ai mun waye ba ai mu maluman addini waye samu cikin rigimar duniya ai bamu san kanta ba wannan harkar su ne su suka san yadda ake yi ai shi wannan bai da matsala ai bai ma da wayo sosai ai ba matsala ai ba matsala ba to yanzu an shiga matsala ko ba shiga matsala ba wannan shine wa ma ahlakna min qaryatin illa maza illa laha munzirun kowa zai ji a jikin sa kuma abinda muke tinkara a gaba kenan zamu kara fada in kun ga dama ku aiki in kun ga dama ku ki aiki bala'i yanzu aka fara idan ba a kawo gyara ba Allah ka ba mu ikon gyarawa mai Allah madaukin sarki yace a gaba na rama
ikra wa ma kunna zalimin
Allah yace makasudin turo annabawa da masu gargadi din nan shine zikira domin a tunatar da jama'a in zaka tafi jahannama ma ka tafi jahannama ka san jahannama ka kama hanya li yuhlika man halaka an bayyinatin
lika man halaka an bayyinatin wa yahya man hayya an bayyina
wanda zai halaka ya halaka
inna allaha la sami'un alim
Allah yace dan wanda zai halaka ya halaka kiri da muzu shi da kansa ya san shi ya halaka shi da kansa ya san shi ya halaka shi ya kama titin halaka da kanshi ba wai bai sani ba an gaya mashi an bayyana ce waya haya man hayya an bayyana wanda kuma zai rayu ya bi hanyar gaskiya ya bi ya san cewa wannan ita ce hanyar gaskiya tarwal Allah ya ce wannan shine makasudin da yasa muke turo annabawa shi yasa ba mu halakar da alƙarya sai mun turo masu wa'azi sun zo sun yi wa'azi sun gaya wa jama'a gaskiya Allah ya ce zikira Allah ya ce wa ma kunna zalimin mu ba mu kasance azzalumai ba balle haka nan ba mu fadakar ba ba mu yi muku hannunka mai sanda ba mu ce za mu halakar da ku Allah ya ce mun yi haka mun zalunce ku ba za mu yi haka ba sai mun sa an gaya muku an fada muku dalla dalla karara idan kuka yi kunnan kashi kuka ki to ga fili ga mai doki inji Allah Allah sarkin adalci Allah ka ba mu ikon bin gaskiya tun tana budurwa kun san ita gaskiya matsalar ta ba cika aurenta ba in tana budurwa in tana budurwa ba ta da farin jini ta fi yin farin jini bayan ta zama bazawara a lokacin da ita gaskiya take da farin jini duk mace in za a auro an fi son auro budurwa ko to banda gaskiya ita gaskiya ba a san auren budurwa ita wace yake son aure bazawara to Allah ya sa bayan bazawaran ma ba sai ta tsufa ba ta da amfani a lokacin ne za a auro ta ba mai Allah madaukin sarki yace a gaba da rama
wa ma tanazzalat bihi shayatin
kafuran maka
suna cewa wa ma yanbaghi lahum wa ma yastati'un
kafuran maka suna cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam boka ne kenan qur'ani menene bokanci ne na'am boka da suwa yake hudda da aljanu yake hudda da shedanu yake hudda ko ba da shi su shedanu yake hudda ba na'am to ya za ku ce alqur'ani mai girma annabi boka ne bokanci ne wa ma tanazzalat bihi shayatin ai aljanu ba su suka sauko da alqur'ani mai girma ba ai su aljanu ai ba su da ilimi irin ilimin da ke cikin qur'ani mai girma su ma da suka ji karatun qur'ani mai girma cewa suka yi sun ji wani abun karantawa mai ban mamaki da su karan kansu ba su taba je irin wannan abun karantawa ba Allah ya ce qul uhiya ilayya annahu sama'a nafarun min al-jin
uhiya ilayya annahu sama'a nafarun min al-jin faqalu inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila ar-rushd fa amanna bihi ولن نشرك بربنا احدا
كان سؤال جنو لوكacin da suka ji ana karanta qur'ani mai girma me suka ce inna sami'na qur'anan ajaba mun ji wani abun karanta mai ban mamaki ya hadi ila rushdi wanda yake shiryarwa zuwa ga shiriya fa amanna bihi suka ce mun yi imani da shi to ya za a ce aljanu ne suka saukar da shi, ina suke da wannan basirar, ina suke da wannan hikimar? Sannan ai aljanu duk wanda suke hudda da shi rudewa yake, duk wanda yake hudda da aljani za ka gan shi mahaukaci mahaukaci ko? To ya za a yi shi wannan da ya zo da Qur'ani duk duniya ba taɓa samun natsatsai kamar shi ba? Sannan kuma ku ce aljanu ne suka kawo mashi. Allah ya ce wa mata nazalat bihi shayatin, ba aljanu ne suka sauko da alqur'ani ba. Wane ne ya sauko da qur'ani? Ar-ruhul amin, ar-ruhul qudus, shine malaika jibril. Qul man kana aduwwan li jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika.
Kana aduwwan li jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idhnillahi musaddiqan lima bayna yadayhi wa hudan wa bushra lil mu'minin.
Kenan wane ne wanda ya sauko da alqur'ani mai girma? Malaika jibril ne. Allah ya ce kul ka ce musu man kana aduwwan li jibril, duk wanda ya zama abokin gaban malaika jibril, domin yahudawa suna cewa su ba za su imani da qur'ani ba saboda jibril ne ya kawo, da mika'ilu ne ya kawo da babu matsala, amma shi jibril in za a halakar da mutane shi ake turawa, yawanci bala'i yake daukowa ya kawo, to ba za su imani da qur'ani ba. Allah ya ce to ka gaya musu duk wanda ke gaba da malaika jibril to sai dai ya mutu da bakin ciki. Fa innahu nazzalahu ala qalbika bi iznillah, jibrilun nan shi ya sauko da qur'ani mai girma akan zuciyarka da izinin Allah madaukakin sarki. Kenan ba shedanu ne suka saukar da shi ba. Allah ya ce wa ma yan bagi lahu, bai ma dace a gare su a ce su suka saukar da qur'ani ba, da za su ce ma su sauko da qur'anin. Allah ya ce wa ma yastadi'un, ba za su iya ba, abin yafi karfin su dan qur'ani da mutanen da aljanun dubba razana ya musu. Yace qulla inijtama'atil insu wal jinnu ala
an ya'tu bimithli hadhal qur'ani la ya'tun bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din dhahira.
Allah yake kulka fada musu ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la inijtama'atil insu wal jinni, da mutane da aljanu gaba ɗaya za su taru, ala an ya'tu bimithli hadhal qur'an, bisa su zo da kwatankwacin wannan alqur'ani mai girma. Allah yake la ya'tuna bimithlihi, bas sai zo da kwatankwacin alqur'ani mai girma. Allah yake walau kana ba'duhum li ba'din dhahira, ko da sashin su sun taimakawa sashi, Allah ya ce ba su iyawa. To ai kaga wa ma yastati'un shine wa ma yan bagi lahum wa ma yastati'un, sai Allah ya ce mai gabalar ramma,
innahum anis sam'i la ma'zulun.
Allah ya ce innahum lalle su aljanu, anis sam'i, dangane da kokarin da suke yi su sauraro magana daga wajen mala'iku har su kawo bokaye su fada wa bokaye, bokaye iya bada labarin abin da za a yi nan gaba. Allah ya ce la ma'zulun, su abun kawarwa ne. Yanzu akan sa wata yula ta wuta ta ainihin zo ta babbaka su, ta share su, ba su da ikon sauraro manganun mala'iku. Kamin zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, idan Allah madaukin sarki ya zartar da wani lamari da zai faru a duniya, mala'ikun da ke tallabe da alarcin Ubangiji za su yi tasbihi. Idan sun yi tasbihi, mala'ikun sama ta bakwai za su ji tasbihin nasu su ma sai su yi. Mala'ikun sama ta shida sai su ji tasbihin mala'ikun sama ta bakwai sai su yi. Mala'ikun sama ta biyar sai su ji tasbihun mala'ikun sama ta shida sai su yi. Haka haka har zuwa mala'ikun sama ta daya. Idan mala'ikun sama ta daya suka ji tasbihin mala'ikun sama ta biyu, bayan sun yi tasbihin sai su ce ma za kala rabbukum, mai ubangijinku ya fada. Su ma mala'ikun sama ta biyu sai tambayi na sama ta uku, har zuwa sanda za a tambayi mala'ikun sama ta bakwai su tambayi hamalatul arsh, sai su ce ubangiji ya zartar abu kaza zai faru a bayan kasa. To su wayannan sai na sama ta bakwai su ji, in suka fada na sama ta shida sai su ji, da haka har zai zo sama'ud dunya, mala'ikun da ke sama ta daya idan suka fada, to shi kuma aljanin boka sun daddora sun tattaka juna har zuwa sama ta daya, sun kasa kunne sun natsu domin su farauci maganar mala'ika. Idan suka tsinci irin wannan magana ta mala'ika, to sai su sauko, sai ta rinka yawo a tsakanin aljanu. Ta haka ne sai aljanin boka sai ya samu wannan labari, sai ya zo ya gaya wa boka. In ya gaya wa boka, shi kuma boka ya samu gaskiya guda daya, sai ya kirkiri ƙarya guda 99 sai ya hada sai ya ci gaba da halakar da al'umma. To daga aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wannan dama da aljanu suke da ita aka tare. Sun dade a tarihin duniya suna satar wannan magana. In ba ku manta ba, bokayen Fir'auna sun gaya masa cewa
za a haifi wani abun haihuwa a cikin bani Isra'ila, shi zai zama sanadiyar rugujewa mulkin Fir'auna. Ina bokayen Fir'auna suka samu wannan magana? Sun samu wannan magana ne ta hanyar aljanun da suke huda da su. Su kuma aljanun da suke huda da su sun samu wannan magana ne ta hanyar sato maganar mala'iku, domin boka yana iya kulla alaka da aljani a samu communication a tsakanin su. Akwai littattafai, bokanci profession ne, akwai littattafai da aka rubuta akan wannan, wanda za a koya maka ya ake bokanci, a baka wuridi a ce wannan in ka karanta shi sau kaza a lokaci kaza a yanayi kaza aljani kaza zai bayyana, kuma aljanin zai bayyana ba lalle ya bayyana ka ganshi da ido ba, ko watakila ka ji wani karan karorawa, ko wani karan kaho, ko wani haurin shinkare, ko wani kukan jaki, ko kukan kuliya, ko wani abu mai kama da haka, sai ka gane aljanin yanzu ya bayyana yana tare da kai. Ko ka ji wato weather ta canja, wani zafi ko wani sanyi, ko kuma ka ainihin wato ji wata iska, ko wani abu mai kama da haka, ta hanyar da aljanin zai bayyana zuwa gare ka. In ya bayyana kuma ya baka sharuɗansa, idan ka bi sharuɗan ku huda tare da shi. Wani aljanin ya ce in kana so ya huda da kai, ka daina wankan janaba iya ƙarshen rayuwarka. In ka amince shikenan ka zama ƙwarya ƙwaryan arni babu matsala. Wani aljanin ya ce sallar asuba za ka daina. Wani aljanin ya ce kullum ka yi wa ƙur'ani fitsari. Ya ce ka rinka rubuta ƙur'ani da jinin haila. Wani aljanin ya ce kullum ka zagi annabi Muhammadu da safe. Wani aljanin ya ce kullum kamin kai bacci ka zagi Allah. Sai dai aljanin ya maida kai kafiri original kamin ya yadda ya ci gaba da huda da kai. To su waɗannan aljanu da ke sato magana, har irin waɗannan aljanu na bokaye su samu, to yanzu an ɗauki matakan tsaro. Shi ne ma'anar innahum anis sam'i la ma'zulun. Sai Allah ya ce mai a gaba da rama.
فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين.
سي الله يتي فلا تدع مع الله إلها آخر كدا ككرا ون أبن بوتا تارد الله فتكون من المعذبين. سي كذا ما تكون وإن دزاع عذبتر أنت ونت أقوى دوني أبي وآيات أورو زيو النبي شركة زيو النبي بوتا ونين الله بزيو النبي شركة با. Annabi shine shugaban masu tauhidi. Annabi shi ya kawo tauhidi duniya. Annabi shi ya koya wa duniya kadai ta Allah. Magana Annabi ya shirka bata taso ba. Annabi ba zai shirka ba. Amma to ga Allah yana ce masa fala tad'u ma Allahi ilahan akhar. Kar ka yadda ka kira wani abun bauta tare da Allah, ka bauta wa wani Allah. Allah ya ce in kai haka fatakuna minal mu'azzabin. Zaka zama cikin waɗanda za a azabtar. Malamai suka ce mu al'umar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, mu ake wa barazana, mu ake fadawa mu shiga taitayin mu. In a matsayin annabi na masoyin Allah, idan a matsayin annabi na dangatan Allah, idan a matsayin annabi na wanda duk duniya ba wanda Allah yake so kaman shi, za a gaya masa cewa kar ya kuskura ya bauta wani Allah. In ya bauta wani tare da Allah za a azabtar da shi. To me kake tsammani idan ni ko kai ko wani mu yayi karambani yayi ganganci yayi wa Allah shirka? Allah ka raba mu da shirka. Ya ku bayin Allah, irin waɗannan nasosi su ce razana malaman sunna yasa kuka ji ba su daina wa'azi akan tauhidi, ba su daina karantar da ku kadai ta Allah, saboda shirka bala'i ce. Annabi ma an ce in yayi wa Allah shirka zai zama cikin waɗanda za a azabtar, balantana wanda ba annabi ba. Allah ka gafarta mana, ka raba mana da shirka, ka raba mu da shirka ya Allah. Sai Allah ya ce mai a gaba da rama.
Anbir ashiratakal aqrabin.
Na'am.
Waqfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin.
Ku tauna ku ji wata babbar magana. Ya ku bayin Allah a halin sunna. Ka gane sunna kai kadai. Tsohuwa tana kauye bata san sunna ba, baka je ka koya mata ba, kana cikin matsala. Kai ka gane sunna. Tsoho yana kauye baka je ka koya mishi sunna ba, ka ci amanar tsoho, kana cikin hatsari. Ka gane sunna, ƴan uwa da dangi baka taba nuna musu sunna ba, wannan yana da hatsari kwarai da gaske. Idan kudi ka samu suwa zaka fara taimakawa? Su zaka fara taimakawa. To yayin da ka samu sunna su zaka fara zuwa ka fara sallatawa. Allah ya faɗa wa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yace wa anzir ashiratakal aqrabin. Ka gargadi ƴan uwanka da danginka na kusa, inji Allah. Da aka faɗa saukarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan aya, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tare ƴan uwa da dangi gaba ɗayan su. Annabi ya rinka kiran su gida gida yana musu wa'azi. Manzon Allah ya ce ya bani Ka'b ibn Lu'ay, أنقذوا أنفسكم من النار لا أغني عنكم من الله شيئا يا بني عبد الشمس أنقذوا أنفسكم من النار لا أغني عنكم من الله شيئا يا بني مرة ابن كعب أنقذوا أنفسكم من النار ما أغني عنكم من الله شيئا يا بني عبد مناف أنقذوا أنفسكم من النار لا أغني عنكم من الله شيئا يا بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار ما أغني عنكم من الله شيئا يا بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار لا أغني عنكم من الله شيئا يا فاطمة بنت رسول الله أنقذي نفسك من النار لا أغني عنك من الله شيئا النبي جدا جدا يريك كده manzon Allah yace ya ku banu kab ibn lu'ay kar ku ga ku yan uwana ne dangina ku tseratar da kanku daga wuta in kiyama ta tsaya ban iya wadatar da ku daga komai ban iya karbo ku wajen Allah in kun saba wa Allah ya ku banu murra ibn kab kar ku ga cewa ina da dangantaka ta jini tare da ku ku dauka cewa in kun yi abin da kuka ga dama kuka yi wa Allah shirka an anje kiyama zan iya taimaka muku ba abin da zan iya muku ku tseratar da kanku daga wuta tun daga nan duniya ya ku bani abd shams kar ku ga ku yan uwana ne na jini ku tseratar da kanku daga wuta ya ku bani abd manaf kar ku ga ku yan uwana ne ku tseratar da kanku daga wuta ya ku bani hashim ku tseratar da kanku daga wuta ya ku bani abd al-muttalib ku tseratar da kanku daga wuta kai karshe ya iso kan isa da ya haifa yace ya fatima ta binta rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ke fadima ayar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a watar wa yace salini min mali ma shi'ti ki tambaye ni a dukiyata duk abin da kike so zan baki amma an qizi nafsaki minan nari la uguni anki min Allah shi'a ki tseratar da kanki daga wuta in kiyama ta tsaya kasancewar ki yata in kiyi wa Allah shirka bai iya amfanarki bai iya wadatar da ke bai iya tsira na miki komai a gaban Allah ce ci kanki da kanki tun daga nan duniya wa yake fadin wannan magana annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai kai ne dan kai ne shugaban sakarkaru na afrika wai kai wani ya ce ma ba matsala an anje lahira wai za a saka cikin aljihu a kai ka aljanna wa a saka cikin aljihu kai baka da hankali baka san me ake cewa aljihu ba wai wani wai shi babba ne na kusa da Allah wai zai rinka ɗebowa yana durawa aljihu wai babba riga zai zo da shi aljihu guda 70 wai kowane aljihu mutum 70 za a zuba ciki sai ka ce a fim wai kuma ya dauka ya kai aljanna ya juye ya dawo ya kara cikawa wai sai ya kwasa ya kai aljanna ya juye ya kai ya dawo sai ya yi sawu 70 duk mala'ikun da ke garin aljanna ba su gan shi ba yanzu Allah ko gaman house ka shiga sau 70 ba a ganka ba duk security gaman house bai kamata a kore su ba balle aljanna kai ka san aljanna kuwa ka san security da ke aljanna security na mala'iku annabin da kansa in yazo kofar sai ya kwankwasa annabi yace ati babal janna yawmal qiyama fa astafihu fa yaqulu alkazin man an fa aqul ana muhammad fa yaqul bika umirtu an la afta li ahadin qablak yace zan zo kofar aljanna innani abude in kwankwasa in ce abude kofar mala'ika mai gadi yace man anta kai waye da kake cewa abude kofa yace sai in ce muhammad ni ne muhammad sallallahu alaihi wasallam ana fadin wannan magana da gaugawa mala'ika zai bude kofa yace ranka ya dade dama kai aka ce kar in bude wa kowa sai na bude ka fara shiga kafin wani ya shiga wanda ya sai kwankwasa ya zo to sai wani shi dan amore wai shi ba matsala annabi ma sai ya Allah ka gafarta mana Allah yace wa khafid janahaka liman ittaba'aka min almu'minin ka shintada fikafikanka ga waɗanda suka bi ka daga cikin masu imani ya ku bayin Allah wannan aya gobe za mu yi karin bayani akan ta gobe in Allah ya kai mu da yaddar ubangiji kwamitin marayu shugaban kwamitin sakatare na kungiyar izala na nan adamawa ya ce in Allah ya amince gobe za mu kaddamar da asusun kwamitin marayu saboda haka kowa duk mai zuwa wajen wannan tafsiri gobe in zai zo muna so ya riko sadaka da zai kawo marayu za mu zo da ita an shirya duk wanda zai zo ya ce Allahu akbar an gama ni dai zan zo da tawa kai fa alaran ba to babu wanda muka dauke ko kwandala kake da ita daga babu gobe ka zo da fucika a jefa a cikin kwamitin marayu in Allah madaukin sarki ya amince subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.